من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بركه مدى سادوا wannan safiya ta talata yau muna bakwai ne ga watan ramadan ba hijira manzo sallallahu alaihi wasallama shekara 1400 da 47 wanda kuma ya dace da 24 ga watan 2 hijiran miladiya 2026. Ci gaba da karatu mana tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci namu na miyati da ke nan unguwar Bolari cikin garin Gombe, fadar jihar Gombe. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukanmu gaba ɗaya. Jiya muna ƙarshen suratu Al-Hashr. An karanta ayoyin duka da jiya? Yawwa. Ina ga mun tsaya ne ƙarshen aya ta 22. Malam zai sake maimaita wannan ayan sai mu ƙarisa suran har ma mu shiga sabuwar sura insha Allahu. Kafin haka akwai a tambaya kamar haka da aka rubuto. Daya, duk da takaddu ne suna da yawa amma dai ga guda uku a hannuna. Akwai waɗanda suka rubuto addu'o'i, mutane da yawa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake da bukata na alkhairi Allah ya biya mishi, duk wanda ke cikin wata damuwa Allah ka yaye mishi, waɗanda ba su da lafiya a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya. Akwace kuma ta rubutu tana tambayan tafsirin da muke na dare na masallacin gidan Al-Hajjaz a wani tasha ake sa shi. To, na farko akwai gidan rediyon jihar Gombe GMC, suna sawa karfe 6 na safe. Akwai gidan rediyon Jewel FM, suna sawa karfe 10 suma na safe. Sai gidan TV Kausayin TV karfe 9 na safe, wanda jiya ma a yau da safe sun sa tafsirin mata ne da aka yi na jiya. Tafsirin da muka yi jiya shi suka sa yau karfe 9 na safe. To, suma suna sawa karfe 9 na safe. Sannan sai gidan TV Hausa 7 su kuma karfe 5 na yamma insha Allah. Wannan tace bayan ta yi sallama tace mallam yar uwa tace mijinta ya sake ta saki uku. To, inda matsalar take, wasu suna cewa bai kai saki uku ba, a matsayin saki ɗaya yake. Shin mallam yaya abun yake? Haka abun yake. Tunda ba ni ne sakin ba, ya za a ce ya abun yake? Yanda yake a can a wurin su aka yake. Wannan shine gaskiyar magana. In aka sake mace saki uku ne, shine kauli rajihi. Fatawanci ya sake mace saki uku, saki ɗaya ne. Wannan abu ne da ke cike da rudani, kuma duk kotun da zaka je a Najeriya ba za a dawo da matar ba. Sannan mazhabobin fiqhul musulunci gaba ɗaya kaf shine fatawan da suke bayarwa. Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal da jumhurin malaman musulunci na da da na yau. Al-Ladanatu Da'ima ta Saudi Arabia, wannan ita ce fatawan da ita ma ta tafi a kai saboda mazhaban Ahmad ibn Hanbal suke bi. in har mutun yayi ganganci ya sake matarsa sake uku sai dai ta la haula wala quwwata illa billah shedan ya riga ya nasara akan shi kisa duk qur'ani ma babu inda Allah ya sake uku yace sake daya biyu daga nan a hakura kara kara na uku to na uku nan shedan ne zai sa aje ayi kuma zo ana ta kame kame ayi tayo malamai tambayoyi Allah ya kiyaye sake uku akai sake uku yana afkuwa wannan tambayar ne ban san an hada ta da tambayoyin jiya ko tambayan kwanan nan ne kuma tun na bara ne ni ban sani ba kuma ga commander baya nan balle ya tambaye shi amma abin da take tambaya shine wai tana yin dubulan irin ana kawo mace ne tana yi wa mutane a biyata to sai zanto wasu suna shigowa gidan idan tana yi tana dauka tana basu a dan taba din nan har yara ma kuma da yawa suna shigowa su ma tana basu kamar manya ma in sun shigo tana basu ita dai sarkin kyauta ne a takeice amma tana kyauta ne da abin da ba nata ba wannan bai halatta ba shine gaskiyar magana in har zaki haka sai ki magana da masu kawo miki to ni fa daga cikin sharadina duk wanda ya shigo ina dan bashi taba dan in akai ta bayarwa an rage musu quantity na abinda su ko suka kawo a musu sannan kuma sun biya ki ne ba kyauta zaki musu ba ki an biya ki haƙin ki kuma su an cutar da su watakila su ma na sana'a kuma za su gaskiya ba daidai bane ba duk wanda ya shigo ya haɗi yawo yawa annabi salati ya kama hanya ya fita ko kuma su baki daman ki fara sayar musu tun kafin ya koma duk wanda ya shigo zai saya a bashi ya saya inna aure ne kuma ba na sayarwa ba misali sai ki gaya musu to da Allah ku yi hakuri muna dan bawa mutane masu dan kawo mana ziyara in sun amince sai ki dinga bayarwa daidai gurgudu yawa kana bare wuce gona da iri na in mutun ya baka aiki irin wannan fa ko kai ka taba fa sai da izinin shi matukar dai biyan ka zai ya biya ka haƙƙin ka to kuma shi ba za ka taba mishi kayan shi ba wannan shine abin da ya kamata insha Allah kamar da na faɗa za mu tashi kan ayata 22 cikin wannan sura suratul hashr wa billahi tawfiq wa alaihi tuqlan wa bihi nasta'in wala hawla wala quwwata illa billah ni Allah yace
a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace huwa Allah shine Allah Allah da kanshi ke bada labarin kanshi yace huwa Allah shine Allah tallin tal daya daya wanda bashi da kishiya a cikin sunayen shi ko cikin siffofin shi ko cikin ayyukan shi haka nan bai kamata kuma a sanya masa kishiya ba a wurin ibada yanda yake shi kadai wanda yake tasarrufi yake halitta yake kashewa yake rayawa yake bada lafiya yake sanya ainihin cuta yake bada arziki yake hanawa yake komai yake saukar da ruwan sama ya kawo hazo ya kawo sanyi ya kawo zafi shi kadai yake tsara wannan abu to ya kamata kuma shi kadai za a bautawa dan bashi da mataimaki a cikin duk waɗannan abubuwa yace to huwa Allahu shine Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda ba abun bauta bisa ka cancanta sai shi alimul ghaibi masanin abun da ke boye wa shahadati da abun da ke a fili da abun da ke sarari da abun da ke a boye duk ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wataala shi Allah boye abu bai sa ya boye mishi bayyana abu bai sa ya ƙara ganin shi da kyau duka ɗaya ne a wurin Allah subhanahu wataala huwar rahman shine ar-rahman ar-rahim kuma shine ar-rahim yace wa idza qila asjudu lir-rahman qalu wa mar-rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura walidu llahi wa idu ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna Allah yace shine ar-rahman wanda ya cike tun batsa da rahama wacce rahama shi ta ga mai duniya da lahira gaba daya da rahaman Allah mala'iku suke rayuwa da rahaman Allah ƴan matan aljanna ma ke rayuwa da rahamar Allah mutane ke rayuwa da rahamar Allah aljanu ma suke rayuwa da rahamar Allah dabbobi da kwari da tsirrai da komai wannan duniyar gaba daya rahama ce ta Allah subhanahu wataala hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya halicci rahama ya kasa ta kashi 70 sai ya dauko guda ɗaya ya kawo duniya 69 suna aljanna to a cikin wannan kwaya ɗayan da ita muke rayuwa da ita ake shakan iskan da ke kadawa wannan oxygen da muke shaka da ruwan sama da ke sauka da zuwan duhun dare da hasken rana a yi bacci a tashi a samu arziki a samu aihuwa a samu miji a samu mata duk wannan a cikin rahama kwaya ɗaya ne aiwa Allah sabo yayi hakuri duk cikin wannan rahama guda ɗaya ne shine ar-rahmanu kenan shi yasa ce wa rahmati wasi'at kullu shay'in rahmata ta mamaye komai ta yalwaci komai ar-rahim wanda kuma shike sadar da wannan rahaman zuwa gabayi ar-rahman wasu malamai su ce mai rahama a duniya ar-rahimu mai ainihin rahama a lahira ga mummune su kadai shine fasarar da muka tashi muka ji ana yi a gida a ce ar-rahmanu mai kyauta a duniya ar-rahimu wajin kan mummune a lahira shine fasarar da aka fi sani to ita kanta wannan fasarar da malaman mu na gida suke yi tana da ainihin mahalli a wurin wasu daga cikin magabata suka ce ar-rahmanu rahama ce ta duniya wacce da kafiri da musulmi da munafiki da fasiki da kowa yana amfanuwa da wannan rahaman ta Allah subhanahu wataala ar-rahim kuma suka ce wannan tana aiki ne kadai ga masu imani har suka kafa hujja da Allah ya ce wa kana bil mu'minina yace rahima ala ayi halin wannan fassara akwai malaman da suka yi ta kamar inda na fara ita muka tashi muka ji ana fassarawa amma fassara ta farkon ta fi fadin ma'ana wanda mafi yawan malamai kuma akan wannan suke to Allah sai ya ce sannan sunan Allahu da ar-rahman sune sunaye mafi girma da Allah ke da su sune sunayen da ba a sawa kowa ba za ka taba jin mai suna Allahu ko mai suna ar-rahman ba saboda girman da waɗannan sunaye suke da shi sannan sunan Allah subhanahu wataala yana halatta a sa a jingina wa abdu a kawo sunan Allah a gaba a ce abdullahi ko abdurrahman ko abdurrahim ko abdulmalik abdulqudus duk sunayen Allah nan ya halatta ka sa wa da namiji farko a kawo abdu gaba a kawo sunan Allah subhanahu wataala wannan ya halatta sauran sunayen ana iya kiran mutun da su kadai in ka cire Allahu da ar-rahman amma sai da ba a sa alifun da lamu misali za a kira sarki da malik shi yasa sarkin Saudiya ko na Dubai UAE ko na Qatar ko na Kuwait sunan su kenan a ce Malik Salman Malik Wani amma ba za a ce mishi Al-Malik ba alifun da lamun din haramun ne a saka wannan Allah kada yake jinginawa ina fata kun gane to haka nan dan an kira mutun suna kaga a cikin sunan Allah akwai Al-Kabiru وهو الكبير المتعال to ya halatta a ce mutun kabiru amma haramun na ce mishi al-kabiru wannan sunan Allah ne da alif da lam jayen nan haramun ne a jingina shi zuwa ga mutum ina fata kun fahimta to a takaice wannan shine Allah sai sake ce huwa Allah shine Allah alladhi la ilaha illa huwa wanda ba abun bauta bisa ga cancanta sai shi al-maliku mai mulki wanda yake da cikakken mulki mulkin da ba a sauka mulkin da ba a ritaya mulkin da ba a jiyin mulki mulkin da ba a faduwa zabe mulkin da tainuwa baya karewa duk wani mai mulki a duniya imma a masa jiyin mulki a sauke shi da karfi ta hanyar amfani da gindin bindiga sojoji ko kuma talakawa su kada shi da karfi da ƙuri'a shi ma duk yana cikin a sauke ka kai shekara hudun farko baka kara ba aka da kai azabi wanda ya sha faruwa a ainihin kasashe daban-daban har mu ma nan a Najeriya ko kuma tenuwan kai kare ka sauka da kanka kana ji kana gani kana hawaye zaka sauka kai shekara 8 ko zaka mutu ka sauka kwana ɗaya ba za su kara maka ba ko kuma ma ka mutu kana cikin mulkin a ce ka rasu mun gani a Najeriya ya faru da yawa gwamnati Yobe Mamman Ali yana gwamnati ya rasu kwatsam aka ci ya rasu a America mataimakin shi Ibrahim Gayda ya zama gwamnati mun ga deputy governors misali da yawa sun rasu ya faru a Borno ire-iren waɗannan abubuwan sannan na a gombe ma ya faru exactly mataimakin nan gombo to kaga irin ne na faruwa kaga mutum mai mulki a ce maka ya rasu ga babban gaba daya shugaban kasa yar aduwa yana kan mulki ya rasu abacha yana kan mulki ya rasu to kaga Allah ke wannan sarakuna kan dama su ba a magana suna kan mulkin suke rasu a tunda su ba ta yinuwa bane ba to ɗaya ukun nan ke faruwa da mai mulki ko ya rasu ko a sauke shi a masa jiyin mulki ko a sauke shi da ƙuri'a duk abu ɗaya ne sauke ka aka yi na ukun shine ka sauka da kanka tenuwa ya kare randa mutum zai sauka a mulki bakin cikin da zai yi yana goge dadin da ya ji na shekara 8 ka tambaye masu mulki za su gaya ma za ka yi bakin ciki kamar za ka mutu kuma dole ka sauka to haka ka'ida yake shi yasa zaka ga a cikin baiti da dama koda namu na Hausa koda Fati Musa a cikin baiti ta kawo irin wannan misali da take cewa haka shi ma gado na mulki saya ake mun sani ko ma ta yaya kawo shi wata ran komai tsawon zamani dole a sauke ka ko ka sauka a sake baiwa wani to in ma ba haka ba mutuwa ba ta kyale wani dan wani sai ka wuce kaman ba a yi ba rayuwa tana faruwa ko to kaga ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan dole ne sun faru to al-malik amma shi mulkin Allah duka babu wannan abu sanan bambancin mulkin dan adam da na Allah shine kana mulkin dan iya area da aka baka ne yanzu muna da gwamna a Gombe iya mulkin shi Gombe ne bai sai mulki Bauchi ko Adamawa ba ko Taraba haka gwamna Adamawa bai sai ce shi zai mulki Gombe ba gwamnan Yobe bai sai ce zai mulki Borno ba kowa iya dan yankin da aka tsaga masa nan iya gadaran shi kenan gwamnan Kano ba zai ce zai mulki Jigawa ba saboda Jigawa daga Kano aka cire ta bai isa ba haka gwamnan Kaduna bai sai ce zai mulki Katsina ba tun Katsina daga Kaduna aka cire ta ko gwamnan Zamfara ce zai mulki Kebbi da Zamfara misali kowa yana mulkan iya jihar sa ne sanan shugaban kasar Najeriya iya Najeriya yake da iko bai da iko da Kamaru da Niger da Benin Republic da Chadi haka shugaban kasar Niger ba shi da iko da Mali ko Burkina Faso kowa an dan yanka masa ne wani dan yanki kadan yanda ka san a baka a yanka ma floti iya nan ne naka ka gina gida ba kai saka shiga na wani ba haka shi ma mulki sannan mulkin mai mulki kuma fa wani dan mulki ne wanda ba shi da iko akan komai shi kanshi ba shi da iko akan kanshi duk mulkin shi sai bace kwashe shi yana so ko baya so yana mulkin ya kwanta rashin lafiya a cilla da shi Ingila ko India, to duk ire-iren waɗannan mulki ne wanda yake takaitacci, kuma duk mai mulki ma ba shi da iko da mu, yana da iko da mu ne na dan wani dan bangare. Yau bai isa misali wani shugaba ya ce ba yau ya sa doka kar a ci abinci. Tinubu ya ce yau kar a ci abinci ya sa doka, akwai wanda zai bi shi akai? Babu, sai da ce yana bukatar rukiya. To amma Allah subhanahu wataala sai ya hana ka cin abinci, ba wai azumi ba, ya sa maka rashin lafiya a ce baya iya cin abinci. Kun fahimci abin da kyau? To sannan mai mulki baya kashewa baya rayawa, baya bayarwa baya hanawa. To Allah shine Al-Malik, mai cikakken mulkin duniya da lahira gaba daya. Al-Quddus shine tsarkakakke. Allah ya tsarkaka daga dukkanin wata tawaya, ya tsarkaka daga dukkanin barnan masu barna, daga shirkin masu shirka, shine Al-Quddus kenan. Shi yasa sai ce subhanallahi amma yushrikun, subhanallahi wa ta'ala amma yasifun, subhanahu wa ta'ala uluwan kabira ko amma ya kuluna uluwan kabira. Duk wani abu nan da kasa ko tawaya, Allah ya tsarkaka daga wannan subhanahu wa ta'ala. Assalamu, sannan Allah shine amintacci, wanda Allah shine assalamu, shi yasa ake cewa ma assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata akan ku, wa rahmatullahi, da rahman Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'minu shine mai amintarwa, yana amintar da mu daga abin da muke jin tsoro. Akwai abubuwan da suke kewaye da kai wanda Allah ke amintar da kai, wanda inda zaka san su ko bacci ba zaka iya ba. Ko aljanu da ke son cutar da kai, Allah ke baka kariya saboda dalilin azkar, in ka sani zaka yi mamaki. Idan ka karanta ayatul kursiyu ka kwanta, dusiyan aljani in dai kai da yaqini bayan da iya da kai, idan aljani ya zo kanka sai ga jinin ka baya tafiya, jinin ya daskare. To lokacin da jinin mutum kuma baya tafiya, aljani ba zai iya shiga jikin shi ba. Jinin naka yana tafiya, amma Allah zai nuna masa jinin a daskare ki, to ba zai iya ba ku ne da saboda tasirin wannan ayatul kursiyu din. To Allah shine al-mu'minu mai amintarwa, Allah ka amintar da mu. Al-muhaiminu, Allah shine al-muhaimin. Abdullah bin Abbas, Allah kara masa yarda, yace ash-shahidu ala khalqihi bi a'malihim huwa raqibun alaihim. Yace al-muhaimin, Allah shine wanda ya kai mamaya akan komai, ya mamaye komai, yana ganin kowa, yana kallon kowa, ya san abin da kowa yake, kuma shi yake da control akan kowa da komai. Shi yasa Allah ya kira Qur'ani da muhaiminan alaihi, yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Qur'ani ya kai mamaya akan sauran littattafai, ya tattara su ya maida su karkashin shi, kin al-muhaimin kenan. Komai na karkashin ikon Allah ne, na karkashin kurawan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah shine al-aziz, mabuwayi gagara misali, wato Allah ya buwaya. Saboda buwayan Allah subhanahu wa ta'ala, idan ka kalli duniya zaka ce lalle Allah shine al-aziz. Girman da sama take da shi, inda dan adam ya sani zace lalle shine al-aziz. Shi Allah saboda buwayansa ba a iya ma koyi da shi, yasa har yau duk ci gaban mai ci gaba a duniya kaf, da Amerika da tarayyar Turai da China da Russia da kowaye sun kasa halittan koda koda, ko koda har yau ba halitta ba, sai da ai robot. Kai da kaga robot ka san wannan shirme ne, kwata kwata mai kama da mutum ba. Idan ka kalli halittan kuda ko kiyashi, har yau duk duniya an kasa halittan kiyashi, shine al-azizu din kenan. Allah ya buwaya, ba mai iya koyi da shi, ba a takara da Allah subhanahu wataala. Yau inda a ce akwai hanyar da za a halitta kiyashi, wallahi da sun yi wadansu kafurtar da mutane su ci ai su ba sun yi abin da Allah ke yi. Sannan daga cikin buwayen Allah a ce maka shugaban America ya mutu, ba likitan da ya sai hana shi mutuwa. Kalli irin Bush, haka kawai Bush ya mutu, ba wanda ya sai hana shi mutuwa. To wannan shine al-Azizu kenan. Sannan Allah shine al-Jabbaru, al-Jabbaru mai tilastawa, mai sa a yi dole. Kana so ko baka so ke kai, idan Allah ya turo maka da bacci, duk iskance ka sai kai bacci, ba kai saka ce ba Allah ba zan yi baccin ba. Ko akwai wanda isa? Babu. Ka sha Nescafe, ka sha komai sai kai bacci, kuma kanka yi ta ciwo. Lokacin muna hadda a Kano, haddan Qur'ani, sai wani aboki na ce, ka shi fa ya gano maganin bacci yanzu, wallahi ya daina bacci da daddaren nan zai kwana yana karatu. Na ce wani magani ka gano? Ya ce Nescafe da ruwan sanyi. Na ce Allah taimaka. Na ce ni kam ba zan sha ba. Ya zo jika Nescafe da ruwan sanyi ya sha, rana har makaraye. Wallahi sallah asuba ma sai da muka tare shi, ko izu dai bai karanta ƙara ma. To Allah kenan. In Allah ya turo bacci ba yanda ka iya da shi, ko kuma Allah ya turo yunwa, gagara ba dau kenan. Ka ga mutum gaba ɗaya ya kiɗi ne, kana masa magana ba ya fahimta, to Allah yunwa ne ke ji. Ko sarki ne, ko mai mulki ne, ko wane ne, ko Allah ya turo kishirwa, balle kuma ya turo rashin lafiya, nan kan ƙarshen magana kenan. To shine al-Jabbaru din kenan, mai tilastawa. Kaga baka son abu kuma dole ka kai. Kai akwai lokacin da ma wani abu yake da ban mamaki, sai ka zo ka yi mutum wani abu, sai ka ce dan me ma nayi, kuma ka riga ka yi wani kyauta ne, sai ka bayar ka zo ka ce da ma baka bayar ba. Al-Jabbaru ne yasa ka bayar. Sai da ka bayar ka zo ka ce da ma ban bashi ba, ko da ma ban bata ba, Allah bata da mutunci. Al-Jabbaru ne yace dole sai an bata, mai tilastawa kenan. Ko ka je wani wuri baka so ka je, kuma sai ka je, dan Al-Jabbaru ya san malaiku sun tunkuɗa ka, sai ka je amma rashin mutunci kace dan me ma na zo. Duk irin wannan yana faruwa. Al-Jabbaru shike sawa ayi dole. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ba a tambayan Allah me yasa ya abu kaza, shike tambayan mutane dan me kuka abu kaza. أولم يروا أن نأت الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. الله شكي حكمتين دا بابو أبيل دوك حكمتين دا الله ينكي بابو إن دا ظهر كيكارا. تشين الجبار المتكبر المتكبر ما لم يسمى سفسر أنهن دبان دبان. Wasu daga cikin malamai suka ce al-mutakabbir daga al-kibriya ure. To da tabbata a cikin hadisi annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam, yace wal-kibriya ure da'i. Hadisin da Imam Muslim ya ruwaito a cikin ingantaccen littafin shi. To wanda yake shine mafi girma, duk wani girma to Allah ya girmi wannan girma, duk wata sarauta da wani takama da ji da isa Allah ya wuce wannan abu. Al-mutakabbiru mai ji da isa, ke sa Allah ya haramta girman kai. Kana tafiya kana takama kana doro, wai kai ka isa, Allah na turo ma ciwon kai, duk wannan isa zaka aje shi. Kai ta neman Panadol Extra da Bosca da wane ne? To Allah shine al-mutakabbiru. Ke sa annabi faɗa cikin hadisi ingantacce, yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibri. Duk wanda ke da girman kai da yaje da kwayan zarra ba zai shiga aljanna ba. Sana annabi ya faɗa cikin hadisi ingantacce, yace al azamatu izari inji Allah wal kibri ya uridai faman naza'ani wahidan minhu ma azabtuhu. annabi yace girma al'azamatu wato girma izari sannan wal kibriya'u da kuma girmame girmame in ji malaman mu na Hausa wato kaman sutura ne na Allah subhanahu wata'ala wato kaman tufan Allah ne duk wani girma da ji da isa na Allah ne sai Allah ya ce to duk wanda ya jayayya da ni a cikin waɗannan abubuwan azabtuhu zan azabtar da shi duk wanda yake nuna isa da girman kai sai ya shiga wuta saboda ya shiga layin da ke na Allah ne subhanahu wata'ala ka gama girman kanka da wulakanta mutane karshe ka fadi ka mutu to me amfanin girma ka gama girman kanka da wulakanta mutane da ji da isa ka kwanta kana nishi ana ya jiki kana alhamdulillah kaga duk ƙarya ne kenan shi yasa girman ka ya zama haramu Allah shine almutakabbir mai ji da isa sai Allah ce subhanallah sarki ya tabbatar ma Allah amma yushrikun dangane da abinda masu shirka suke hada Allah da shi a wurin ibada shirka haramun ne Allah ce huwallahu shine Allah wannan alkhaliqu mahalicin kowa da komai na daga cikin abin mamaki game da halittar Allah kamar da faɗa cikin suratu saba'i yake cewa ulil ladzina za'amta min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi wama lahu fihima min shirkin wama lahu minhum min zahir wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adzina lah hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al haqq wa huwa al aliyyul kabir sai kan izin kulma yarzukukum to a wannan haka ne kwa rama a wannan gaban Allah yace qulidu alladhina za'amtum min dunillahi ku masu shahada Allah da wani auren bauta masu shirka ku je ku kira wani abin bauta wanda ba Allah ba ku sani la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard ba sa iya mallakar koda kwayan zarra a cikin sama ne ko a ƙasa ba wanda ke da iko da kwayan zarra ko wane ne shi yace wa malahum fihima min shirkin Allah bai tarayya da su ba a wurin halittar koda kwayan zarra babu wanda suka hada kai da Allah akai partnership wajen halittar wani abu yace wa malahum minhum min zahir Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan dan kore cewa shine al-khaliqu mahalici shike halittar abin da ya ga dama a lokacin da ya ga dama ta inda ya ga dama zaka gane wannan koda ta hanyar aihuwa idan Allah ya tashi tunda shike halittar kaga wani wata ya bata yaya mata zalla haka Allah ya ga dama ba za a ce masa dan me ba idan kai miji ka ji haushi yanzu kana fada da Allah ne kuma ka tabbata ma kai jahili ne kenan wani kuma ka Allah bashi maza gaba ɗaya shi kawai maza suke aihuwa na ga wata yanta bakwai gaba ɗaya maza in ba Allah ba wajen shi da wannan abu wasu ko ga Allah ya gauraya musu to shine al-khaliqu baya shawara da kowa baya koya a wurin kowa baya shi kadai yake abun shi wasu kuma ya mahana su gaba ɗaya wani ce min shekarar shi 30 da aure bai taba aihuwa ba duk wani asibitin duniyar nan yaje na Najeriya ya gama da su yaje Egypt yaje India yaje Ingila duka dan yana da nagoro a hannun shi to amma Allah yace ba zai bayar ba shikenan ba inda kai to karkashin wannan idan muka fahimci Allah shine al-khaliqu sai ka kwantar da hankalinka al-bari'u shi yake kagan halitta domin al-khaliqu da al-bari'u suna da bambanci yanzu kana iya ka kera wani abu saboda ka koya daga wurin wani to amma al-bari'u kuma ya halicci abun bai koya daga wurin kowa ba kun fahimci wannan abin da kyau shine al-bari'u wanda ya kage halittar daga babu sannan sha ba mu misali cewar duk abin da dan adam zai yi wani abu yake dauka mai da shi wani abu ko zane zaka yi dole biro zaka dauka da ink da wane ne da takarda ka yi wani abu idan za a gina gida dole a kawo siminti a kawo yashi a kawo ruwa a kawo rodi a ta hado abubuwa amma Allah shi daga babu yake samar da abu. Dan Adam sai dai ya dauki wani abu ya maida shi wani abu. Kun gane bambancin abu? To albari'u kenan. Makakin halitta al-musawwir mai kuma surantawa. So da halittan daban kuma surantawa daban. Sai an yi halittan a fidda ido, a fidda kunne, a fidda hanci, a fidda baki, ayi wannan ayi wannan al-musawwir kenan. Allah ke surantawa. A fidda yatsun kafa, a fidda yatsun hannu, duk waɗannan abubuwa al-musawwir Allah shi ke yin su. Yayi wani mai tsananin kyau, yayi wani mai tsakatsakiya, yayi wani na uku. Babu mummuna cikin halittan Allah. Sai dai wani ya fi wani kyau. Ina fata an gane. Duk abin da Allah halitta mai kyau ne. Duk abin da ka ga yayi akwai hikima cikin wannan abu. Shi yasa akwai wani da ya ga wani wanda yake ba shi da kafa. Haka Allah halitta shi. Sai dai kawai yana ja a ƙasa haka yana tafiya. Sai yake cewa kai ina ma da Allah ya ba wannan kafa. Sai Allah ya turo mishi mala'ika. Yace da shi Allah da ya halicce shi ba kafan akwai abin da yasa ya haka. Mala'ika yace Allah yace a sanar da kai inda wannan an bashi kafa da ya fiti nigarin nan gaba daya. Da shine billa turji. Yanzu hana shi kafan alheri ne ko ba alheri ba? Allah ya san abin da yasa ya haka. To duk abin da kaga Allah ya akwai hikima a ciki. Ya koye mana ne mu ba mu sani ba. Al-musawwir sai ce lahul asma'ul husna. Allah ya lissafa sunaye a nan ya maimaita Allahu hassa uku, ya maimaita sauransa ɗaya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbaru, Al-Mutakabbir, sannan ga Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwiru. To sai a ƙarshe yace yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa huwa al azizu al hakim. Azizu ya mamaki sau biyu kenan. In ka hada da Allahu ya zama sunaye 15 a cikin ayoyin nan guda uku. An ambaci Allahu ainihin sau uku, al azizu kuma sau biyu. To waɗannan sunayen gaba ɗaya da Allah ya kawo sai ce lahul asmaul husna. Allah yana da sunaye mafiya kyau. Ba a cewa masu kyau, a mafiya kyau sun fi kyawu ma kyawu. Karka ji an faɗi waɗannan, a akwai wasu da yawa. Shi ne lahul asma'ul husna. Allah na da sunaye kyawawa wanda sun fi kyawu kyau. A wani wurin a cikin suratul a'raf yace walillahi asma'ul husna fad'uhu biha. Allah na da sunaye mafiya kyau, ku roƙe shi da su. Inda zaki ɗauki waɗannan sunayen ki karanta ki roƙi Allah, ka ce ya Allah dan albarkan da ke cikin waɗannan sunayen naka, Allah ka min abu kaza, Allah ka bani kishi a tagari. Wadda rakta wannan addu'an ta yi nauyi da yawa ko? Mutum ya ɗauki wannan ya yi addu'a da su, Allah ka bani miji na gari ko namiji ne, Allah ka bani mata ta gari ko Allah ka ‘ya’yana, Allah ka musu albarka ko Allah ka musu abu kaza, Allah ka kare su daga fitintunin zamani, Allah ka shirye su, Allah ka min abu kaza, Allah ka yaye min damuwa, Allah ka ba mu lafiya. Duk bukatun da mutum ke da shi ya ɗauki waɗannan sunayen ka roƙi Allah da su, Allah zai karba. Don ya ce yana da sunaye kyawawa, ku roƙe shi da su. Ya karantar da mu sune don mu roƙe su da shi. Mu roƙi Allah da su waɗannan sunayen. Ya tabbata cikin hadisi ingantacce, annabi ya faɗa alaihi salatu wassalam, hadisin Bukhari da Muslim, hadisin Abu Huraira, Allah ƙara masa yadda, annabi rahama alaihi afdalus salatu wa tammu taslim yace inna lillahi 99 isman. Allah na da sunaye 101. Sai ce man ahas illa 99 isman mi'a illa wahida. Sunaye 99 101 kenan. Man ahasaha dakhala aljannata. Duk wanda ya haddace su ya san ma'anansu, ya yi aiki da su zai shiga aljanna. Abu guda uku ake bukata. kar ka je ka haddace sunan Allah dari ba daya ko kana jira ta shi kiyama zaka shiga aljanna ba wanda zai kai ka aljanna abu uku ake bukata na farko haddacewa na biyu ka ma san ma'anan su na uku kai aiki da abin da suka karanta in ba sabu uku nan ba to akwai damuwa Allah subhanahu wataala ya fada cikin wannan yake cewar yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin sama suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala suna subhanallahi 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 abinda mala'iku suke yi kenan haka nan ma aban kasa haka wadansu bayin Allah suke subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace wadannan kalmomin Allah yana son su kuma annabi yace ba su da wahalan fada akan harshe ba su da wani nauyi kowa zai iya subhanallahi bihamdihi subhanallahi alazim sai annabi yace saqila talifil mizan ran tashin kiyama kuma suna da nauyi akan skeli ina aka daura su a ma'auni annabi yace suna da bala'in nauyi yanzu nan za su sallakar da kai zuwa aljanna to mu dinga memeta kalman nan dan Allah yace yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sama da duk abin da ke cikin kasa suna tasbihi ga Allah subhanahu wataala wa huwa al-azizu Allah shine mabwayi gagar misali al-hakim shine mai hikima gwani na gwanaye wanda yake ajiye komai a mahallin shi yana ajiye komai inda ya dace duk abin da Allah ya halitta za ga yanda ya halitta shi haka ya kamata a yi shi idan ka kalli sama ba wani garar da sama za a mata inda zaka ce wuri kaza a dan ƙara kaza sai dai a bata shi kamar yanda halitta dan adam yake duk abin da ka ƙara wa mutum bata shi zaka yi shi yasa da ka san wata sai kuka hadu bayan shekara kaga ta yi fari to zaka wannan farin bata ta yi inda artificial fari ne bleaching kenan bleaching shi bata mutum yake kun fanci wannan abin da kyau shi ma bature saboda iskanci yasa ai bleaching din saboda shi fari ne sai ce kuwa hai ban fari kuma sai baki ya biye mishi Allah sauke to Allah ya halicci mutane kowa kalan shi daban kuma bincike ya tabbatar fatan da Allah ba yan Afirka yafi na farari lafiya kusan wannan abin da kyau shi wannan da Allah ya yi mu bakaken nan fa kuma sai yasa fatan mu yafi na farari kuma lafiya wannan wanda ya zauna a cikin su ma ya sani in ka zauna cikin turawa zaka san lalle fatan mu na alhamdulillah kawai su kyalkalin ne amma inda ya karfi ne da karko da lasting wallahi tallahi fatan mu yafi nasu to saboda haka duk yanda Allah ya ajiye ka ka zauna a haka haka wata ta yi rubutu a social media wai maza ba su da mutunci ko sun yau da resu sun ce sai farar mace mun yi bleaching ko sun ce ba sa son mai bleaching nace to ke uban wa yace miki wani bleaching ake so Allah ya sauke a takaice dai huduman shedan ne kawai abin takaici kaga wani namiji ma yana bleaching har maza ma yanzu sun fara yi Allah ya sauke fatan da Allah ya baka wannan bakin fatan yana da lafiyan da farare kuma ba su da shi shi yasa da an yi bleaching sai fata ta lalace Allah ya kiyaye waɗanda suka riga suka yi kuma sai su tuba wa Allah subhanahu wataala in ka tuba kuma Allah zai karba wannan shine karshen suratul hashri abinda mu karanta na daidai Allah ya ba mu lada inda aka yi kuskure ko tuntube harshe Allah ta'ala ya mana afwa ya gafarta mana ya hada mu da dukkanin albarkar da ke cikin wannan sura ya ainihin sa wannan sura da alqur'ani gaba daya su zama jagoran mu a rayuwa jagoran mu zuwa gidan aljanna za mu shiga suratu al-mumtahanati akwai lokaci ai ko minti na a tunda sha dai tayi bari mu tsaya anan ko ina ga yafi to za mu tsaya anan sai Allah kai mu gobe mu shiga sabon sura insha Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da sifofin ka mafiya kamala ya ubangiji duk abin da yake karfin mu Allah ka fi karfin shi Allah ka iyan mana shi ya Allah duk masu bukatu na alkhairi Allah dukkan mu dukkanin mu anan muna da bukatu manya da kanana amma komai girman bukata Allah mai sauki ne a wurin ka Allah ka iya mana Allah ka biya mana dukkanin bukatun mu na alkhairi na'am wata ta kawo sadakan alqur'ani bata da lafiya muna addu'a Allah ta'ala ya bata lafiya Allah ya sa rashin lafiya kuma ya zabo kafara Allah ka bata lafiya albarkacin alqur'ani ya Allah dukkanin marasa lafiya mu a gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ya kara mana lafiya da imani da wadata ya Allah ka tsare mu da tsarinka ka kare mu da kariyanka daga dukkan sharri na fili da na koye ya Allah ka shiga tsakanin mu da dukkanin masu nufin mu da sharri ya ubangiji ka sa mu gama da wannan duniya lafiya Allah ta'ala ka karba mana ibadun mu da addu'o'in mu Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ومن البخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم قد حوائجنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم.